bararatin don in baro mala'ika. Amma idan mutum ne shi ma mutum ana samun baro a cikinsa ne biyayya mai nagarta a aiki, to shi kuma an tashi jam'i ya ake cewa a bararo, inna labarara na fi na'im wa inna alfujjara na fi jahim. Shi ne wal abraro li adami, abraro ake kawowa in ana so a yi jam'in wanda suke mutane, amma mafradin duk ɗaya ne. Amma jam'in sai zama ya bambanta, jam'in aku na sadaqatan, jam'uwa he sadaqatan, tamizi ya kamata ya zama ko sadaqatan ahu din na abuka, jam'uwa he jam'in ahu sadaqatan wato wanda yake na abuka, idan ahu din na abuta ne kamar irin nan ta iya zama hali ko ya zama tamizi, amma ya zama tamizin ya fi saboda ka'idar hali ba ta safe yakan zo daga nikira ba, kaga ko ahin din nikira ne, haka nan ko ba ka safe akan yi wato shi hali daga murafu ilaihi ba, wala tujin hala minal murafu la illa iza katarar murafu amala auka na juz amalahu urifa au nisma juzi hifa la ta hifa ko. To ahin to shi yasa a ce tamizin ne ya fi a nan, don wahin don ina ahu sadaqatan, amma ahu din na abuta, ana sakin ahu kan dan uwa na dangantaka, ana sakin ahu akan dan uwa na abuta. To idan dan kowanne dai ahu ne, ahu ahu, to amma in an tashi jam'i idan na abutan ne sai a yi shi da ikhwanu, ikhwanu ɗan uwa ne na abuta ba na dangantaka ba. Wani za'ana mafi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, idan ko ahu na dangantaka ne shi za a yi jam'insa akan ce ikhwatu ne, sai a ce ikhwatu, fa in kana lahu ikhwatun, yana da ƴan uwa na dangantaka ba na abuta ba. Shi yasa haka tsarin Qur'ani yake, sai kama a suratul hujurati, sai aka karfafa abin ƴan uwantaka ta abuta, aka nuna cewa kamar ta dangantaka take fa. Wantakar da take tsakanin mummunai, mummuni da mummuni kamar uwa ɗaya uba ɗaya ne, duk inda mummuni yake inda imaninsa cikakke ne, to zai zamo shi da dukkanin mummunai na duniya kamar uwa ɗaya uba ɗaya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna ahawaykum, ƴan mummunai duk inda suke aika mai ciki ɗaya suka fito, kamar sun fito ciki ɗaya ne. Shi yasa do Allah in an samu rashin fahimta tsakanin ƴan uwanku, abinda yake wajibinku ku tsaya ku sulhunta ku gyara, ba ku ce za ku rura wuta ba. Duk inda aka ga rikici zai afi tsakanin mummune tsakanin musulmi, wajibi a ga an kau da wannan, tunda uwa ɗaya uba ɗaya ake, ciki ɗaya ake, ihwatu ba ihwanu aka yi amfani da shi a nan ba don ƙarfafawa. To Rahmanir Rahim, kamar yadda tabbatar jam'in akan neme shi ga dukkan ɗaiɗaiwa, kamar yadda wato haduwar jami'in yakan zamo ya tabbata ga dukkan ɗaiɗaiwa, wanda yake likullin fardin madihi a kamu, kowane ɗaiɗaiwa a ciki ya zamo yana da nasa hukuncin, yana da nasa hukuncin tare da cewa an hada an jam'anta. Abu ne wanda yake an jam'anta shi, an ce gaba ɗaya matsalan za a shigar da su aljanna. To amma da aka ce gaba ɗaya za a shigar da su aljanna, ba wai yana nufin cewa kowanne a cikinsu aljanna da zai samu irin ta ɗayan ce ba, ta yi wa kowanne matsayinsa aljanna daban, ya bambanta, amma kuma a haɗa gaba ɗaya a ce za a shigar da su aljanna. To kamar inda aka ce masalan والذين يرون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. وأنا أكتب فجلدوهم وإن دسكي كذف جماعتا دسكي كتنغن تتوكي نسو بولا لا تمانو. Ba ana nufin matsalar in mutum hudu suka yi wa muhsana ƙazzab ba sai a raba bulala 80 tsakaninsu a ce kowa sai a yi masa 20, a'a, ana nufin kowanne a cikinsu za a yi masa 80 ɗinsa cikakkiya. Da aka ce fajliduhum, kamar an ce fajlidu kulla wahidin minhum, nan da aka ce fajliduhum kamar an ce fajlidu kulla wahidin minhum, kuma kowane ɗaya a cikinsu bulala 80. 80 ɗin ba wai ta haɗu ne gare su gaba ɗayansu ba, a'a, kowane ɗaya a ciki ya samu 80 ɗin. Ai, wato wannan ya buje da cewa ku tsaye da haddi bulala 80 gare su kowane ɗaya. Haka nan kuma anna lahum jannatin tajrimin tahtiha al-anharu, anna lahum jannatin tajrimin tahtiha al-anharu, kowanne a cikinsu za a bashi aljannatan da yawa, ba wai gaba ɗaya ne za a hada a basu ba, kowanne za a bashi, kuma kowanne da irin tasa aljanna, kowanne da irin tasa aljanna. To bashirin lazina amanu anna lahum jannatin, wa bashirin lazina amanu wa misalati anna lahum jannatin tajrimin tahtiha al-anharu. Wani lokacin yana ihtimalin abu guda biyu, yana ihtimalin abu guda biyu. To wato cewa abinda aka faɗa gaba ɗaya aka ce a bayar ga wasu, to ba wai ana nufin kowanne tayu, ba wai ana nufin lalle kowanne ɗaya a bashi kamar haka, ko tayu ya zamo a basu ɗin gaba ɗayansu, ko kowanne ɗaya a ciki a bashi kamar haka, tayi ya zama duk gaba ɗayansu ne a hada a basu, wa tayi kuma wato kowane ɗaya a ciki a bashi. Misali kamar na ayar ganima, wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lir rasuli wa lizul qurba wal yatama wal masakin in kuntum mu'amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'ani. To na aka ce fa anna lillahi humusahu, Allah za a bashi humusi a ciki, wa li rasuli za a ba manzo humusi, wa wa li zul qurba. To kaga wannan duk da aka ambata humusi daya aka ce a dauka a basu ko a wajen fahimta wasu malaman, wasu kuma suka ce a'a, shi na Allah wato samun lahi za a ware, samun rasulu kuma za a ware, shi yasa salasatu a hamasin za a raba tsakanin su wanda suka yi yaƙi. Amma suka ce a humusi ɗaya ma za a fita, wannan da aka faɗa ɗin duka humusi ɗaya suka yi tarayya. Fa anna lillahi humusahu wa lil rasuli, wannan lillahi din dai shine lil rasulin, shine lil zul qurba din, shine lil walita ma, shine lil masakin din, duk guda ɗaya ne dai, ba wai kowanne a cikin su a bashi nasa ba. To jam'i idan aka yi muƙabalarsa da mufradi, idan an kawo jam'i sai aka yi muƙabalarsa da mufradi, ba ya lizinta umumi. Shi mufradin wannan ba a ce lalle ya ɗauki umumi ba, ta yi a nan shi yana nufin iyaka shi kansa. Amma su da yawa kan bayyana cewa a ya ɗauki umuma, akwai wasu wuraren inda yake zai ɗauki umuma, amma dai ba lalle ne ya zamo ya ɗauki umumin ba. Ya jam'i wanda aka yi muƙabalarsa da mufradi ba lalle ne ya zamo ya ɗauki umumi ba, amma wani lokacin yakan ɗauki umumi. Shi ya sa ma sai a iya istisna'i daga cikinsa, a yi istisna'in jam'i, tunda tare da cewa asalin mufradi ne, kamar mufradi aka yi amfani da shi. Misali kamar laqad halaqana al-insana fi ahsani taqwim, kaga nan insana da aka yi duk da cewa mufradi ne, amma al din da aka sa a take ta bashi umumi. Shi yasa ma har ya inganta aka yi istisna'in jam'i, ko aka ce innal ladzina amanu wa amilus salihati, aka yi istisna'in jam'i daga cikin mufradi saboda mufradin ya dauki umumi. A wani lokaci ya zama ya ɗauki umumin kamar irin nan, amma wani lokaci sai ya zama bai ɗauki umumin ba. To, fil alfaz a cikin lafuzza yuzannu bi hattara dufu da ake zaton cewa lafuzzan nan irin ma'anarsu ɗaya, lafuzza ne biyu ko fiye da biyu a ɗauka cewa ai ma'anarsu ɗaya daidai wa daida, alhali akwai bambanci tsakaninsu, akwai ɗan bambanci tsakaninsu. Misali kaga julusu da qu'udu, wani sai ya ɗauka da an ce jalasa da an ce ka'ada ai duk ɗaya ne, amma malamai na loga masana cewa suka yi tsakanin jalasa da ka'ada akwai bambanci, ko kiyamu da wukufu, tsakanin kama da waƙafa akwai bambanci. To amma haka sai a ringa ɗauka kamar ai duk ma'anarsu ɗaya, wanda zai zauna ta yi daga tsaye ya zauna, ta yi kuma yana kwance ne ya tashi ya zauna, zaman iri biyu ne, akwai zaman da yake daga tsaye, akwai kuma zaman da yake daga kwance aka tashi aka zauna. To kowanne da yanda ake kiransa, da yanda ake kiransa a tsarin larabci wajen wanda suke masana sosai. To
Min alladhi yuzannu
yana daga abinda ake zatansa za ta radufi, cewa kowanne a ciki zai iya tsayawa matsayin ɗaya. Kalmomi biyu ko fiye da biyu a ɗauka kowace ɗaya a ciki za ta iya tsayawa matsayin ɗaya, ma'anarsu daidai ne. Lafazin shuhu wanda yake ya zo a Qur'ani, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihuna, da kuma bukhulu wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, da kuma rinnu. To yayi gaban bil rinnaka, ka juyar da rinnu zuwa cewa shi abinda ake nufi da shi kin ba da kyauta, shi ake kira rinnu. Mutum yake ba zai ba da wato kyauta ba, to shi ko buhulu, wa ko shi buhulu, buhulu shi ne mutum yake ba zai ba da kyauta ba. Rinnu kuwa mutum yake ba da aro, lil awari, yake ba da aro shi ne rinnu.
shi bulu lilhibati hana kyauta shi ake kira bukhulu, wanda baya yin kyauta ya zama bakhili kenan, wanda ko baya bada aro, baya bada aro abinda yake na taimako kaman ma'uni kaya na gida, to shi kuma wannan shi ake kira wato rinni, shi ake kira rinni, rinni kenan. Shi kushuhu yana gudana ne da tsananin kwadayi, wato ba zarar ruwan ba ma kwadayi tare da kwadayi, to shi ake kira shuhu. Shi yasa akwai bambanci tsakanin su. Tayo a samu bakhili amma ba shahihi ne ba, tayo a samu wani sai zama in shi ne zai wa kansa abu, komai ma ya iya kashewa bai damu ba, amma ya kashe wani kwabo nan ne fa tashin hankali ya zo, a ce ya kashe wani kwabo to nan ne tashin hankali, to wannan bahili ne, bahili ne amma ba shahihi ba. Wani ko shi kansa ba ya kashe wa kansa, ai tashin hankali ne ba kadan ba, gani yake to ina abin yake, ina abin yake, yaushe za a kashe, to wannan ya zama shahihi kenan, shahihi kenan, shahihi kenan. Wannan ranini kuwa wanda za a nemi ma ya bada aro, magirbi ne ko sufuri ko kwanan ɗiban yashi ko ya bada aro gashi akwai, a'a ba zai bayar ba, to wannan ranini kenan. Shi yasa kowanne da matsayin sa, rinni daban, buhulu daban, shuhu daban, ko da yake asalin ma'anar da ya kamar ta yi tarayya, amma a samu bakhili wanda ba shahihi ba, ta yi zama bakhili ne amma kuma ya fi kowa ma nesa da shuhu, ya fi kowa nesa da shuhu. To ina misalin waɗansu kalmomin guda biyu wanda yake so kuma tsakaninsu ake ganin kamar kowanne zai iya tsayawa, kowace ɗaya za ta iya tsayawa matsayin ɗayan, alhali akwai bambanci tsakaninsu, shine lafazin hashiyatu da haufu, kal hashiyatu da haufi, kamar hashiyatu da haufu ita hashiyatu, inda aka ce hashiyatu to saboda ganin girman wanda ake jin tsoron ne, wato tsoro da ganin girma, ana ganin girman shi wanda ake jin tsoron, to wannan shi ake kira hashiyatu kenan, hashiyatu kenan. Shi yasa ba za a ce hashiyar Zaidun al-Asada ba, saboda ba wai yana daraka zakin ne ba, a yana jin tsoron dai ga musu ne, shi yasa nan sai dai a ce hafa Zaidun min al-Asadi, amma ba a ce hashiyar Zaidun al-Asada ba, saboda ba wai yana ganin zakin ai wani abin a darata ba ne, amma yana tsoron gamuwarsu ne, yana tsoron a ce zakin ya kama shi, to wannan haufi ne, haufi ne. Haufu kuwa shi ne abin da yake ya yadu, saboda rauni shi mai jin tsoron, mai tsoron ba wai yana ganin girman wani abin da yake jin tsoro ba, sai dai ya tabbata ya fi ƙarfinsa, ya fi ƙarfinsa, to wannan shi ake kira haufu, haufu. Shi yasa sau dayawa bayan Allah da suka san Allah hakikar sani sai a ce hashiya, hashiyallah, amma wanda yake su saninsu da Allah bai kai ba sai a ce hafa, hafallah. Wanda aka sabanta da cewa hashiyallah matsayinsa ya fi ɗaukaka daga wanda za a siffanta da cewa hafallaha, kowane da ƙur'ani sai a ga an yi amfani da shi ko wa hashiyar rahmana bil gaibi, inna ma tunziru manitta ba'a zikira wa hashiyar rahmana bil gaibi, ana faɗa kuma wani man hafa maqama rabbihi jannata, to wannan wahashiyar rahmana nan ba za a ce wahafar rahmana ba, saboda su bayin nan suna ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala, ko da Allah ma zai ce ba zai musu azaba ba, dan sun aikata laifin fukan tunda dai Allah ya ce baya so ba za su yadda su aikata ba irin ba za su aikata ba irin sa ne yazo ni'mal abdu suhaib law lam yahfillah lam yasih saboda akwai hashiya tare da shi sai yasa ko da ba wata azaba da yake jin tsoro ba zai saba wa Allah ba amma wanda yake shi zara haifi ne shi idan ba wani abu da ya fi karfin sa sai ya kome ma zai iya yi sai dai yana duban abin da yake ya fi karfin sa shine zai hakura da yi to khafa kenan wal man khafa maqama rabbihi jannatan to Ar-Rahmanir Rahim kamar yanda a Qur'ani wurare da yawa da aka yi amfani da sabilu ko ana nufin abin da yake mai sauki wanda yake kuma mai alheri shi ma dai shi ake kira sabilu wanda yake mai alheri kamar wato guri da yawa duk inda aka yi amfani da sabilu wato sabili a kula hazihi sabili a du'o ilallahi da irinta to duk yana nuna tafarki na alheri ko tafarki wanda yake mai sauki amma dariko idan ba a kaidance shi ba to wannan so dawa kan zama na shauri ne dariko kamar kunna daraika ibada amma inda aka kaidance to wannan sai ya zama na kirki kamar ya hadi ila alhaqi wa ila tariqin mustaqim wa ila tariqin mustaqim haka nan kuma lafazin dariqatu to shi ko da ba a kaidance shi ba yana shiryarwa bisa alheri ne kamar wa Allah istaqamu ala tariqati la afrainahum ma an gadaka wa Allah istaqamu ala tariqati duk da ba daidaito ba amma yana nufin hanya wadda take ta daidai ta alheri wa Allah istaqamu ala tariqati la afrainahum ma an gadaka to amma dariqu shin ba daidaito ba to galiban yana nufin hanya ba mai kyau ba ko mai wuya kamar kunna daraika ibada to menene gaban to waja'a lafazin ja'a kuwa fi jawahiril ayani an fi amfani da shi don a nuna zuwa a abin da yake jiki ko kuma ake so a girmama ma'anar ha aka nuna zuwan nasa kamar zuwan jiki ne kamar ja'a falamma ja'a amruna ja'alna aliyaha safilaha ja'a kenan so da yawa za a ɗauka cewa da ja'a da ata duk ma'anarsu ɗaya suna da tarayya ƙwarai a ma'anar amma kuma tsarin ƙur'ani shi ja'a an fi amfani da shi a cikin zuwan abin da yake jiki ko wanda ke tare da jiki ko kuma in ana so a kwanzarta magana ata ita kuwa ana amfani da ita a cikin zamani mutum ma'ani ko kuma abinda yake na ma'ana kamar misali ata amrullahi qawalan yuruna illa an yatiyahumullahu fi zulalin min al-gamani wal malaikatu wa quriya lamar wa ila allahi turja'u al-umur to ita ta amfani da ita cikin abin da yake ma'anawi ba jismi ba ita ko da amfani da ita a cikin abin da yake jismi
ko kuma ana so a kwanza a kwarzanta magana kamar waja rabbuka wal malaku saffan saffa to amadda da madda suka zo a Qur'ani da ana amfani da su sai dai ita amadda an fa amfani da ita a cikin abinda ake so ga wanda suke masoya an fa amfani da amadda a wajen abinda yake so kamar abinda ake so kamar amaddakum wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamu amaddakum bi an'amin wa banina amaddakum bi an'amin wa banina ai ana son dabbobi ana son yaya ana son gonakai to aka amfani da lafazin amadda wa madda madda kuwa ana amfani da ita ne a cikin abin da ba a so kama azaba wannan muddu lahu min al'azab madda kul man kana fawalati falyamdud lahu rahman madda sai dai wato wani lokacin akan amfani da ita a madda din a cikin abin da ba a so kamar qira'ar wasu makarantar a cikin qira'ar innan guda bakwai Allahu yastazu bihim wa yumidduhum fi tughyanihim ko kuma na ƙarshen suratul a'rafi wa ikhwanuhum yumiddunahum fil gayyi thumma la yuqsiruna haka amfani da yumidduna wanda yake muradin amadda ne a cikin abin da yake ba mai kyau ba to kadan ana samun haka kuma a gane masdarin madda maddan ake fada kamar yadda gashi ya zo a Qur'ani falyamdud lahu rahmanu madda ko wani muddu lahu min al'azabi madda masdarin kuma a madda imdadu ne wanda ko da wanda yake ya san farko na tasarifi ya san haka ake fada shi yasa akwai wasu wawaye da suka ce misalan sufaye da suka yi yawan amfani da lafazin madadu wai dan rashin sanin sufayen ne wai ba haka ba madadu ai ana amfani da shi a azaba ne kamar da sani ba madadu shi ne ba masdari ne na madda ba ba kuma masdari ne na amadda ba sunan masdari ne a iya sanya shi ga kowanne masdarin madda maddan ake fada gashi ya zo a Qur'ani masdarin amadda kuma imdadu za a ce tunda koyaushe af'ala if'alu ne wa ghayru zi salasatin masisu masdarihi ka kuddisat taqdisu wa ghayru zi salasatin masisu masdarihi ka kuddisat taqdisu af'ala masdarin sai yana zuwa da if'alu ne koyaushe to shi yasa madadu sunan masdari ne a iya amfani da shi ga komai kuma rashin tunani ne da sanin itirari ma yasa ke fadan wannan magana in ba na haka ba Qur'ani ma ai an yi amfani da madadu a wajen abu mai kyau ko walau ju'ina bi mithlihi madada madadu wannan da aka kawo a Qur'ani abu ne ke na mummuna abu ne mummuna ba haka bane abu wato rashin fahimta ce kawai da san ai itirari a cuci bayan Allah ya tsare su daga tafarki mai kyau shi ke kawo irin wannan amma magana ce wanda mutum yana da awar ilimi zai fada maganar da wanda yake irtida'i ma ya san magana ba daidai ce ba illa iyaka cewa jahilci da yawa mutane yawa sai a ringa mai wannan maganar jinjina bai ai malami ne tunda ya kira sunan manyan malamai ya zaga ya ce ba su tsaya ba sai ai masa jinjina ai malami ne saboda jahilci Allah ya kiyaye mu akwai wasu fi'ilai ko wani fi'ili wanda akan kawo shi sulasi a kawo shi rubai shi ne saba da afka a Qur'ani sulasin sa ya zo ruba'in nasa ma ya zo akwai inda aka faɗa wasaqahum rabbuhum sharaban dahura wa Allah aka fada kuma a wani wajen wa Allah istaqamu ala dariqati la asqaynahum ma an gadaka la asqaynahum shi yasa an fada wani wajen fa asqaynakumuhu kuma a can suratul hijr ne an fada fa asqaynakum wa ma antum la qubi khazinina to shi saka mafi yawa an fi kawowa da abinda yake tabbata ba tare da wani dadewa ko wahala ba ga al'ada ga duban mutane an san cewa da abu ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi komai zai bi kulli yana yin sa ne da kun inna ma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun to ko menene Ubangiji ya nufa zai ce kunni amma mafi yawa abinda ga al'ada ga duban mu za a yi ba da wahala ba shi ne ake ce saka ya ce haka yake zuwa yana limai ya ce saka ya ce yana zuwa ne limala ta abafi ya suluda abinda ba wahala da za ta tabbata a ciki da aka sai aska sabanin aska shi wannan an fi zuwa da shi abinda yake na duniya kamar shayar da ruwa saka shayarwa na aljanna idan aljanna wahala yake wajen sha a duniya ne yanzu aka sha abu ma sai ka wahala ta yana wani waje a rufe sai ka bude ka dauko ka bude kai dai wani abu to amma sha na aljanna wannan ana yin sa ne kawai kana nufin shan zaka ji abin da kake nufin shan tare da kai da abin da kake nufin shan zaka ji shi tare da shi to wannan ake fa amfani da saka yasa duk inda za a fadi shawarwa na aljanna a Qur'ani sai a ga an yi amfani da kalmar saka shayarwa ko ta duniya a saukan muku da ruwa amma kuma ku fita ku tara ko rijiyoyinku su cika da ruwan saboda ruwa ya sauka ku sa guga ku ɗebo ko ku je gona ku yi noma ku tuɓe ku yi noma duk wannan kaga sai an yi wani aiki to wannan sai a ce aska ehin kamar na suratul jinni din wa anna wastaqamu ala dariqati la asqaynahum ma an gadaka ko kuma wancan na suratul hijr din fa anzalna min as-sama'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazinin to akwai wasu fi'ilai su ma dai wanda ake ganin kamar ma'anar su daya da suke zuwa a Qur'ani shi ne fa'ala da amila za a dauka cewa da amila da fa'ala duk daya ne amila yayi ya aikata fa'ala ma a ce yayi to amma akwai bambanci tsakaninsu aikin da za a dade ana yi amila aka fi amfani da shi ana amfani da ya amalu ma'amtidadil azmani tare da miƙuwar zamani kamar misali da aka ambace wato ayyukan bayi so dewa wannan aka amfani da amila din ko fa'ala saboda wani aikin dan lokaci kadan mutum zai na kirki ne mummuna ne amma sai zanno dai lokaci ɗaya zai dauka wani kuma ya dade yana yi shi yasa to aikin bayi akan amfani da amila din ko fa'alan a cikin sifantawa dangane da wato ya ake so a nuna aiki ya lamuna ma taf'aluna dan ka aikata aiki lokaci daya baka sake aikatawa ba to kakka dauka mala'ikun da suke tare da kai ba su sani ba wa inna alaikum lahatizina kiraman katibina ya alamuna ma taf'aluna amma in ana so a nuna cewa kuma aikin ma da kake koyaushe suna sane da shi wannan sai a ce ya ta'amaluna wa ta'amaluna wa Allah yana sanar da abinda kuke aikatawa to wannan sai amfani kamar kuma misali aikin da aka sa aljanu suke wa annabi Sulaiman shi ma nan ba aiki suke ta yi ba cewa akai ko dare ma ni yayi ba a kyale su dan bannan su dinnan an kyale su su huta to aikin da suka yi da rana sai su bata da daddare shi yasa wani ake sake ba su ko sai aka ce ne ya amaluna lahu ma ya sha'u ya amaluna lahu ma ya sha'u aiki kenan wanda ake ta yi ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamasila to in aka yi amfani da yaf'alu kuwa ko fa'ala marinsa to yana nuna aikin an yi shi da gaggawa ba wani jinkiri kamar misali alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fiyyat ai lokaci ɗaya ne aka halakar da su lokaci ɗaya ne aka halakar da su ba ɗaukan lokaci aka yi kafin halakar da su ba fa'ala kenan to Ibrahim a tamamu a itimamu in an kawo a tamma ko a tumamutu ko li'utimma to ana nufin gusar da tawaya fil usuli a cikin abin da yake asali to wannan in ya samu cika akwai kalmomi guda biyu misalan akwai kamalu akwai tamamu akwai ikimali akwai itimani ana cewa a kamaltu ana cewa kuma a tumamtu to amma shi itimamin a Qur'ani ana amfani da shi ne a wajen da yake an gusar da tawaya a cikin abin da yake asali ina misali al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa atmamtu alaykum ni'mati ni'ma da take asali ce babba sai aka kawo a tumamtu ni'ima da ne muku ba tawaya akwai ni'ima wadda take tazo ga ma'abucinta da tawaya shi ne wanda bai aiki da ni'imar Allah ba wanda bai aiki da ni'imar Allah ba shi wannan ni'imar ta ƙara zama masa tawaya saboda za ta sabauta masa azaba ne yasa ash'ariyawa ma su suka gaba kan cewa ai duk wanda yake kafiri shi ba ni'ima gare shi ba ni'ima gare shi wa mali kafirin ala inda shaw dahiru na barna yake fada a manzumatul kubra ko wa mali kafirin ala to ni'ima bata kasance ga kafiri ba Allah bai wa kafiri ni'ima ba saboda ko da an masa ni'ima a zahiri sababin azaba ce gare shi la tasibanna allazina kafaru wala sanna allazina kafaru annama nimlilahum hayrun li amsin annama nimlilahum ko hayrun li amsin annama nimlilahum li yazdadu isma to kamalu kuwa yana kasancewa ne a cikin rassa kamar wannan akamaltu lakum dinakum saboda addinin reshe ne daga cikin ni'imar da Allah ya gabaye reshe ne daga cikin ni'imar da Allah ya gabaye to fahim julusu ana amfani da shi ne da abin da yake gushewa da gaggawa sai a ce jalasa wato ya zauna zaman da ba zai tashi ya zauna zaman da zai tashi majalisu gurin da ake zama a tashi kamar majalisar sarki da ya bukaci wani abu gida zai shiga kuma da kuke zaune a wajen kowa sai ya kama gabansa kuma kowa ya tafi gidansa shi ba zai biya bukatarsa to wannan majalisu kenan abin da yake gushewa da gaggawa shi ake kira majalisu wanda ko yake ko yaushe to wannan maka'adu ake kiransa uudu zama koyaushe ba tashi kamar na zaman yan aljanna ga su koyaushe a halara Allah in fi jannatin wani harfi maka'adi sidike inda malikin muqtada fi maka'adi sidike mata wanda suke zaune a gida ba sa fitowa ya ake ce da su kawaidu
ba a ce da su jawalisu, saboda jawalisu to namiji ma yana zama a gida a gidansa ma yake bacci karewar zama ko, to amma kuma shi zamansa bai lizinci gidan ba, yana tashi ya fito mace ko wanda aka sani tsarin shari'a tsarin addini ta zauna a gida in ba larura ba qawa'idu ake kiransu. To kamar yanda yake ida'u ana amfani da shi fi a cikin inda yake an kawo mafulinsa a adani kaza hakanan kuma abin da yake wato muhimmancinsa kadan ne shi ne yake amfani da a ada ita ukuwa ana amfani da shi a cikin zakka masalan wa atuz zakata ba amfaci maqulin nabi ba wa za a ba waqimus salata wa atuz zakata to ba a faɗi wa za a ba din ba, kaga wannan sai aka amfani da itai shine bayar da abu wanda yake muhimmi shi ake kira itai, sai yasa za a ga mulki sai a kira itai a haƙƙinsa tutil mulka man tasha'u wa atani rahmatan rahma sai a kira itai hikima sai a kira itai ilimi yutil hikimata man yasha'u, to amma abu wanda yake dan kadan wanda yake ba muhimmi ba wanda ta yanzu nan ma za ka yi amfani da shi kuma a nema a rasa, to wannan sai akan kira idai ba itai ba, ba a kiransa itai. To sanatu kuma shi ne shekara mai tsananin jadabi fari mujdibu wadda take mai fari, shekara mai fari a Qur'ani in an ce sanatu to ana nufin shekara mara kyau, ba wadda ake so ba, ba wadda ake so ba, amma idan wadda ake so ce sai a ce amu kuwa ita ce shekarar da yake aka samu yalwa. Allah ya sa shekarar mu ta zamo amu ce ba sanatu ba, to wato shekarar da take an samu wadata an samu yalwa amu ake fada, shi yasa kamar a suratu Yusufa aka fadi shekaru 7 wanda suke na fari, sai aka ce wato kala tazra'una sab'a sinina da'aba amma hasattum fazaruhu fi sunguli illa qalilan mimma ta'kuluna thumma yati min ba'di zalika sab'un shiddadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusinuna thumma yati min ba'di zalika amun, wannan an samu amu kenan, fihi ghasun nas wa fihi yasruna, to wa fihi yasruna, to wannan ma ya bayyana gare mu a cikin ibarar zaman da annabi Nuhu ya yi a cikin mutanensa, sannan suna nan tare da shi suna kafirci suke ta yi yawansu na ulfulka wa kullama mara alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharuna fa ta'lamuna man yati azabun yuhzi wa yahillu alaihi azabun muqim. To wannan duk sai aka kira su sinina, wala kadarsalna nuhan falabisa fi qaumihi alfa sanatin aka kira wato wannan duhu ne amma sanatu ne, amma wanda aka ware din na kirki an halakar da su duniya ta yi kyau, sai aka kira waɗannan amu illa 50 aman fa zama tufanuhum zalimuna. To Rahmanir Rahim, kar tambaya da amsa a cikin Qur'ani, an samu gurare da yawa Qur'ani inda za a ce an tambaya kaza ga amsarta, yas'alunaka
a cikin jawabi.
وقد يجيء أو أما للسؤال
asalin amsa ya zama ta dace da tambaya. Amsa asali a cikin ba da ita ya zama an ba da ita daidai da tambayar mai tambaya, wannan shi ne asali. A shugurare da yawa wa ya tsalo naka ma za yin fi ƙulƙulil ab wa ya tsalo naka anil mahiri minhu wa aza wa ya tsalo naka anil yataba ƙul islahu lahum hayya. Duk anan tambaya amsa ta dace da tambaya. Kun tambaye ka me ya dace a ce sun bayar sun ciyar, aka ce ƙulil ab, abinda duk kuka ga ba kwa bukatarsa ya wato in kun ba da shi ba cutuwa za ku yi ba, ku bayar ma. Suna tambaye ka daga marayu a tuce ne da su, ku tsaya ku kyautata musu, ku yi ƙoƙarin dukiyarsu da take hannunku ta zama ta ƙaru. Ai wannan shi ne ya fi, shi ya sa ku ware dukiyar tasu ta fi. Idan kuma kuka cuɗanya da su to shi kenan. Wani tuhali don fa iwanukun, idan ya zama ya dace, idan tambayar wadda ta dace a ba da amsar ta ce, domin akwai tambaya wadda ba ta da amsa, akwai tambayar da ba ta da amsa. Tambayar da ba ta da amsa ita wannan sai akan kyale ta ko a juya ga wani abu a ba da amsar ta wani abu ba ta ainihin tambayar ba. Idan ya zama bai dace ba,